This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da 16. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da yau ranar 4 ga watan Mayu shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin daukar ragamar wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga Mahmud da kanin labarin.
Aikin ceton da dakarun Najeriya suka kai ya kawo ƙarshen tsare ɗaruruwan mata da yara da kungiyar Boko Haram suka sace a wannan karo. An kuma ceto ƙarin wasu mutane hudu a cikin baragizai a ƙasar Nepal fiye da mako guda bayan aukuwar girgizar ƙasar da ta halaka sama da mutane 700. A birnin Baltimore da ke nan gabashin Amurka an ɗage dokar hana fitar da aka kafa bayan rikicin da ya ɓarke a yankin a makon da ya gabata.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa sauran 'yan awoyi kaɗan a cika wa'adin da gwamnatin jihar Difa ta ba jama'ar da ke yankin Chadi dokar barin yankin. Za kuma ku ji cewa an samu ɓaraka tsakanin sabbin 'yan majalisar wakilai da ke da rinjaye a cikin 'yan majalisa 360 dangane da fidda sabon kakaki. Muna kuma ɗauke da rahoto akan ra'ayoyin wasu ma'abota wasanni akan irin abubuwan da suke sa ran shugaban ƙasa mai jiran gado ya yi a fagen wasanni. Amma duk sai bayan labaran duniya yanzu dai ga halin da duniya ta wuni.
To jama'a assalamu alaikum. Aikin ceton da dakarun Najeriya suka kai ya kawo ƙarshen tsare ɗaruruwan mata da yara da 'yan kungiyar Boko Haram suka sace a wannan karo. Sai dai kuma wannan yunkuri ya yi sanadiyar mutuwar wasu da suka taka nakiya ko kuma waɗanda motoci suka take su. Hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa NEMA a jiya Lahadi ta ce mata da yara 275 da aka ceto a makon da ya gabata a arewa maso gabashin Najeriya sun isa wani sansanin 'yan gudun hijira da aka kafa domin a basu wato magunguna da kuma irin kulawar da za ta taimaka musu komawa cikin hayyacinsu. Da yawa daga cikin matan sun bayyana irin azabar da suka fuskanta bayan da sojojin Najeriya suka isa gare su. Bayanai kuma na nuna cewa wasu daga cikin matan sun rasa rayukansu ne a lokacin da tankokin yakin sojojin suka bi ta kansu, wato waɗanda suke ɓoye a cikin daji ba da saninsu ba. Waɗanda suka tsira sun ƙara da cewa saboda babu isasshun motoci, hakan ya sa wasu da yawa daga cikinsu suka taka da ƙafa, wanda hakan kuma ya sa suka yi ta taka nakiyar da ta halaka su. Hukumar ta NEMA ta bayyana cewa aƙalla mutum guda ne ya mutu, yayin da wasu da dama suka samu raunuka.
An kuma ceto ƙarin wasu mutane hudu a cikin baragizai a ƙasar Nepal fiye da mako guda bayan aukuwar girgizar ƙasa da ta halaka sama da mutane 700,200. Hakan na faruwa ne yayin da ƙarin dakarun ƙasashen duniya ciki har da na Amurka ke ci gaba da isa ƙasar ta Nepal domin ba da agaji. 'Yan sanda sun ce an ceto wani mutum mai shekaru 101 a wurin wani ɗaki da ke da tazarar kilomita 80 daga Kathmandu, babban birnin ƙasar. A baya masu ayyukan ceto sun ce an zakulo wasu mutane uku a ƙarƙashin baragizan gine-gine a arewa maso gabashin birnin na Kathmandu. Amurka za ta taimaka ne wajen kula da raba kayayyakin agajin da ke da ƙoƙarin fin ƙarfin filin tashin jirage da ke Kathmandu, inda ake ta fafutukar raba kayayyakin da ake aikowa daga ƙasashe daban-daban tun bayan aukuwar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.8.
Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a ƙasar Kenya, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya karrama waɗanda suka halaka a harin bom ɗin da aka kai ofishin jakadancin Amurka da ke Nairobi a 1998, inda a yau Litinin ya sha alwashin cewa Amurka za ta ci gaba da goyon bayan yaƙi da ayyukan ta'addanci. Mr. Kerry ya shiga bikin tunawa da mutanen ne a wurin da harin ya auku, inda aka yi ta ajiye furanni domin karrama waɗanda suka mutu, inda ya kuma bayyana cewa 'yan ta'adda ba za su samu nasara ba a ƙoƙarin da suke yi na dasa tsoro a zukatan mutane da kuma rarraba kawunansu. Sakataren harkokin wajen na Amurka ya nuna cewa lallai maharan za su iya rusa gine-gine, za kuma su iya ɗaukan rayukan mutanen da ba su da alhaki. amma ba za su iya nuna wa kowa komai ba kan abin da ya shafi darajar dan Adam. A yau Litinin Kerry ya gana da shugaban Kenya Uhuru Kenyatta, inda suka tattauna kan matakan da ya kamata a dauka wajen dakile barazanar da mayakan Al-Shabaab ke haifarwa a Somalia da ke makwabtaka da kasar ta Kenya.
‘Yan sanda a jihar Texas da ke kudancin Amurka sun harba wasu mutane biyu da suka fara kai hari a kan wani ɗan sanda a ƙofar wani wuri da aka yi gasar yin zanen ɓatanci ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Lamarin ya faru ne a birnin Garland da ke wajen Dallas, sai dai bayanai sun ce raunin da ɗan sandan ya ji ba mai barazana ba ne ba ga rayuwarsa. Sannan hukumomi na ci gaba da duba motar da maharan suka zo da ita, wacce ake tunani akwai bama-bamai a cikinta. Ya zuwa yanzu ba a bayyana ko su wane ne maharan ba, sannan kuma tuni har an sallami ɗan sandan da ya ji rauni daga asibiti. Wata ƙungiya da ake cewa American Freedom Defense Initiative ta ce ta shirya gasar, inda ta yi tayin $10,000 daga duk wanda ya lashe yin zaben. Shafin ƙungiyar ya nuna cewa fiye da mutane 350 ne suka shiga gasar, waɗanda kuma suke rajin kare 'yancin bayyana ra'ayi, tare da nuna cewa ba za su bari masu tsatsauran ra'ayin Islama su razana su ba.
Shugaban majalisar da gudanarwa ta birnin Baltimore, Stephanie Rawlings Blake, ta kawo ƙarshen dokar hana fitar dare da aka saka yayin da masu zanga-zanga ke gudanar da wani gangami a ƙofar babban ɗakin taron garin domin nuna ƙin jinin tarzomar 'yan sanda. Garin na Baltimore ya fuskanci hatsaniya a makon da ya gabata bayan da aka kammala jana'izar Fred Gray, bakar fatan nan ba Amurka da ya mutu a hannun 'yan sanda. Rawlings Blake ta ce ba ta so dokar ta jima fiye da yadda ya kamata ba. Tana mai cewa maƙasudin saka dokar shine a maido da zaman lafiya da samar da kariya ga lafiyar al'ummar yankin. Ƙungiyar masu rajin kare walwalar jama'a da masu kasuwanci sun soki wannan doka ta hana fita, musamman ma masu shagunan sai da abinci.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A daidai lokacin da ya rage 'yan sa'o'i a cika wa'adin da gwamnatin Difa ta ba jama'ar da ke zama a yankin tafkin Chadi da ke wajen Nijar, wato dokar barin yankin, biyo bayan hare-haren da 'yan bindiga suka kai wurin, shugaban majalisar sadarwar jihar Lawan Bukar ya zanta da Hassan Ardo, magatakardan gwamnan jihar, ga hirar da suka yi.
Mun kira ga jama'a da suke zaune cikin tsibirin Lake Chad, wannan gefe da yake cikin Niger. Mun ce musu mun ba su wa'adi zuwa Litinin ƙarfe 6 na maraice su huto dukansu su dawo cikin garuruwa da suke waje da ruwa. Ba mu ce musu ba ku je gari kaza ko gari kaza, su za su zaɓi inda za su je. Amma abu guda muka ce musu su huto daga cikin tsibirin. To yanzu a lissahi da muka yi, tsibiri da abu ya shafa ya sun kai wajen 115 tsakanin Departement Gegime da Departement Boso. To refe Gegime ya ce mi mutane suna nan suna hutuwa. To lalle kamar inda ka sani mutane an ce musu hutu ba za a bar su haka ba. Mu ba mu ba za mu tai mu ɗauko su, mun ce musu su hutu. Amma in sun hutu dangance da inda suka zo suka zauna, suka zaɓi za su zauna, akwai tallafi da za a kai.
Wannan mutanen da za su hutu noma, kiwo da kamun kihi ne sana'a su, wani irin yanzu sana'a ne za su yi, wani irin tallahi ne za ku kama musu, zama wannan mutanen za su yi?
Na da dai zance maka ga bisa lissahi da muka yi mutane da abu zai shafa, an yi lissahi mutane da suke cikin garuruwan na sun kai kamar mutum 27,500. Amma kafin ma mu ce musu hutu da yawa cikin su sun riga sun hutu tun ba gaya musu ba, kenan wanda suka yi saura ne a gaya masu hutu. Dan ku mutane in su hutu lalle an san dama aikin kamun kihi da kiwo da noma suke a can. Amma ai tun lokacin da aka ga wurin na ɗan ta'addi sun fara shiga, ya san duk ayyukan nan in sun yi shi ma ba so ba suke cin moriya ayyuka da suke, waccan ɗan ta'addi suke cin moriya ayyuka da suke. To kenan in sun hutu yanzu dai za mu taimaka musu. Ba mu san ba kamar kwana ko watanni nawa za su zauna a nan ke, amma duk tsawon da abu ya kama za mu taimaka musu.
Kun tahi kun ga karamga kun ga dajujjukan duka, yanzu a ina muka kwana, menene za mu iya riƙe a cikin wannan abubuwan?
Lallai mu da ministan harakokin cikin gida da ya zo da sunan shi da sunan ministra na tsaro mun je a Karamba. Zawan mu ya nufi abu biyu. Tabbata ma ɗan Niger da sauran ƙasashen duniya Karamba yana a hannun jami'an tsaro na ɗaya. Na biyu kuma ɗan ta'addi an kore su daga nan. To mun je mun ga irin barna da suka yi. Lallai sun yi barna, sun kashe mutane, sun yi barna da yawa waje game da dukiya tun da sun kone gari. To dangance da abin da suka yi wannan shi yasa a ma'aikanta Niger suka ce to talakawa ƴan uwan mu talakawa da suke can su fito filin nan dan kar dan ta'addi su zo su shiga cikin jama'a su boye koko su zo su ciuta musu su da kansu kenan su fito su bar wuri su bar ma wuri sojoji su da kansu za su je su tattace su share wuri lokacin da aka san babu komai ko sai ya koma wurin shi kama aikin shi in ce ma al'umma Niger da sauran mutane da suke zaune a Niger musamman a cikin jihar Difa da su kwantar da hankalinsu kar wannan abin da aka yi a Karamga ya buga musu hankali lalle sun kashe muna mutane abu yayi muna ciwo amma dama ya ki haka ne kar su yi tsammani wannan zai sa dan ta'addin nan su samu galaba bisan mu
Lawan Bukar sashen Hausa na muryar Amerika daga Difa
Madalla a gaishe da Lawan Bukar yanzu kuma bari mu koma birnin tarayya Abuja inda wata sabuwar takaddama ke kunno kai a majalisar wakilan kasar akan fidda sabon kakakin majalisa ga Nasiru Adam El-Hikaya da rahoton
An samu baraka tsakanin sabbin ƴan majalisar wakilai da ke da rinjaye cikin adadin ƴan majalisar 360. Wasun suna cewa ya dace su mara baya ga tsofin ƴan majalisa su fidda sabon kakaki, inda wasu da dama ke cewa a'a, sabon ɗan majalisa ya dace a zaɓa da zai tafi daidai da sabuwar gwamnatin Janar Buhari. Sabon ɗan majalisa Ustaz Yunus na ganin sabbin su jira sai sun samu gogewa.
Dole ne mu bi tunda kaga mu sabbin ɗan majalisa wanda ya shigo na tarayya a yanzu akwai abin da ake kira ranking ko kuma seniority. To dole ne kuma an ce sai ka dan taba zama kana da legislative experience. Ko mu da muka taho daga matakin jiha za a ce to ai ilimin mu ko experience mu ba na matakin tarayya bane. Tunda nan isa mu complex mu vibrant guri babba ne.
Na kan gaba sabbin ɗan majalisa Muhammad Gudaji Kazaure dake adawa da wannan manufa ya ce ko shi kansa zai iya jagorantar majalisar dan ba dan dagaji yake a siyasa ba
abinda ake nema shine ya rayi adalci in gaskiya ta zo a fito da ita in ƙarya ta zo a bayyana ta to kuma wannan abubuwan ne aka rasa saboda ka ƙwararrun suna wurin amma abubuwa da yawa an kawo an danne an zo maganar kudade biliyan 20 ta bata ba a mu ji ta ba an zo maganar jirgi can an samu da kuɗi ba mu ƙara jin maganar ba irin wannan abubuwa da yawa wanda sun faru wanda kuma su suna nan wayannan tsofaffin saboda haka mu shine muka zo sababbi domin mu muna ganin kasawa su gaskiya a fili
tsohon dan majalisa Musa Sarkin Adar na ganin koma waye zai zama kakakin ya dace a zabi mai kishin kasa
kamar yanda jama'an Najeriya suka bi Muhammadu Buhari akan cancanta da yadda ganin cewa zai adalci da rike amana to ka bi mutum ba mu hana kowa bi wanda yake so ba amma dai ya kamata ka bi mutum bisa katon da wani ƙwararre ne zai yi aiki wani mai amana ne in yace eh bai a'a wani mutum ne wanda ba zai sa bambancin addini da kabilanci a cikin zuciya wajen aiki ba wani ba dan rudu bane ba zai kawo dinga magana don ya rudar da jama'a ba a sami ayi ta tashin tashin a cikin majalisa ba
a bangaren da tawa ma ana samu irin wannan batun inda suka sha bamban sanatocin arewa maso gabas na ta karkarewa kai kujeran shugaban majalisar da tawa yankin nasu da suka ce ya sha azabar ta'addanci Sanata Suleiman Nazib Gamawa dan kwamitin ƴan majalisar dattawa ne na jihohin yankin shida.
Muna kira da babban murya kar a zo a mana kasar landa, kar a zo a kawo wasu daga wani wajen suna cewa wai su ga wanda suke so arewa maso gabas. Mu ne muke arewa maso gabas, mu muka san kanmu, mu muka san halin juna, kuma mu za mu yanke kanmu hukunci bayan mun zauna mun yi muhawara a ƙarƙashin shugabancin Distinguished Senator Dan Juma Goje da kuma abinda jam'iyya ta faɗa. Domin jam'iyya har yanzu bata gama yanke hukunci ba, so muna jira jam'iyya ta yanke hukuncinta tare da kuma wasu yankunan za mu haɗa kai mu ga cewa mun fitar da wannan shugabancin kuma wanda zai jagorance mu zai haɗa kanmu ya jagoranci yadda ya dace inda za a samu kyakkyawan ci gaba a Najeriya.
Wannan karo ne na farko da jam'iyyar PDP ta rasa rinjaye a majalisun biyu na tarayya inda APC ta amshe rinjayen. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaishe da Nasiru Adamu El-Hikaya, yanzu kuma ga kiraye-kirayen da wasu ma'abuta wasanni suka yi ga shugaba mai jiran gado dangane da yadda suke gani zai inganta fannin wasanni a Najeriya. Ga Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani.
A yayin da ya rage ƙasa ga kwanaki 30 General Muhammadu Buhari ya kama shugabancin Najeriya, ma'abuta wasanni daga Najeriya sun baiwa sabon shugaban shawarwari a game da yadda za a inganta harkokin wasa a Najeriya.
Sunana Muhammadu Bello.
Muhammadu Bello, gashi Buhari zai kama mulki, mu kike son yayi wa club din Najeriya?
Abin da muke sanya ma club din Najeriya dai ya rage mana club din Najeriya a sa shugabanni masu adalci wanda yake sun san ta kallon kan kwallo, kuma a kira ƴan wasa, muna da ƴan wasa duka Afirka, babu ƴan wasa da ya kai ƴan Najeriya wasa. Akwai ƴan wasa ƙasar Turai da yawa, a kira mana su, a sa mana coach mai kyau, a sa NFF masu kyau wanda
yake wato hukumar kwallon kafa kenan,
NFF wanda yake masu kyau, wanda sun san takan ball, wanda yake ba wai wanda ba san kan ball ba, wanda suka san kan ball, a sa mana su, saboda Allah muna san club din Najeriya, national team din Najeriya yayi kyau kamar nada.
Lima a barshi kafin shanu a kiyele Ibadan. Wani kira za kai wa shugaban kasa Buhari idan ya hawo domin ganin cewa club din wasar Super Eagle ya koma daidai kamar da?
To gaskiya kiran da yayi Buhari ya kamata shi gyara tsakanin minister wasanni da shugaban hukumar wasanni na Najeriya. Bai yiwuwa a ce da minister da shugaban hukumar wasanni ko shi ana rigima tunda ba yan bol bane. Ya kamata a bar yan bol su yi zaman kansu. Bai kamata a ce mutum don dai kana minister ko kana shugaban hukumar wasanni ba. Ka zo kai ka dubara kai ka ce ga wanda kai alhali ga yan kwallocin kuma ku ka dauko coach. To kaga anan ya kamata su yan bol ai musu hukuma kansu zaman kansu kamar da na Turai kai. Ko yaushe su zama cewa su suke gudanar da abin su. Bai mako a ba su kuɗi sai kamar su zo ne ba kuɗi.
Sunana Muhammadu Bello dan Cedi. To da farko ina farawa abinda shugaba Buhari ya shawara ya gyara ƴan wasan Najeriya da coach alƙalin wasa ya sa sabon coach mai hazaka mai kwazo wanda ke iya cin kofin duniya gaba ɗaya domin Najeriya ta zama zakara ta sami kofin duniyan nan.
Sunana Saidu Akandi.
Kuma wace irin hukumar wasa ko kuma ƴan kwallo kake son ganin shugaba Buhari ya kafa a Najeriya idan ya kama mulki?
Ya so ya kafa kungiya wanda ya taimaki wa sosai ma mu ji dadin shi.
Kamar ƴan kwallon nan su zama masu cin gashin kansu ko kuwa su zama karkashin gwamnati ko kuma wata hukuma?
Su ma su zama karkashin gwamnati idan Buhari ya taimaka musu kowa ya samu abin da ya samu cikin Najeriya.
Kamar me kenan?
Kamar ci gaba shi ma ya samu.
A kinni wa kinjumi.
Kulofe General Buhari ko shefuwan Super Eagle ti Najeriya.
Ko she todda. Jolo ba ce te ba buratan ko she todda ko she bolu ki she bolu ko ko lo todda.
Shuko ake Olujemi a cikin harshen Yarbanci yace idan shugaban kasa General Muhammadu Buhari ya sharan tsohon kama aiki to ya gyara kwallon Najeriya yadda za ta yi aiki na gari ba kamar ƴan kwallon da ake da su a can baya ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam.
Can hakika ba da tangarda ba. Allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a sauraron mu da wannan la'asariyar Litinin. Assalamu alaikum. Madugun shirin naku ne Yusuf Aliyu Harande. Da sauran abokan aikinmu muke muku sallama da fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC. Masu rawar idan dai ba ku manta ba, kimanin makonni uku kenan muke tattaunawa da Professor Muhammad Bello Shitu na Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda yake ba da tashi gudunmawa bisa ga hanyoyi da suka kamata a ce sabuwar gwamnati da za a rantsar a cikin wannan watan ta bi wajen dawo da nagartar ilimi daga matakin primary har zuwa na jami'o'i a Najeriya baki ɗaya. Sanin kowa ne cewar ilmantar da al'umma shine abu mafi matukar mahimmanci da ya kamata a ce kowace gwamnati ta sa a gaba. Hasali ma wasu masana na ganin ta ilmantar da al'umma ne kawai za a iya guje mu wasu hanyoyin koma baya a ƙasa, kamar tattalin arzikin ƙasa, rashin zaman lafiya a tsakanin al'ummar ƙasa ɗaya da dai ire-iren su. Don shi jahilci duhu ne da ya kamata a ce kowa ya ƙaurace masa. Mafi akasarin ƙasashen da suka ci gaba a duniya ba haka kawai suka tashi dare ɗaya suka zama yadda suke ba, sai da suka ilmantar da al'umman su kamin su kai ga inda suke. Ashe ko wannan wani babban ƙalubale ne da ya kamata a ce kowace gwamnati mai kishin al'ummarta ta mai da hankali a kai. To Farfesa, bari mu duba wannan, wace hanya kake ganin ya kamata su al'umma ko in ce su malamai ko masu gudanar da waɗannan makarantun ya kamata su bi dan ganin cewar idan ba a fitar da kuɗin nan ba, ko kuma a ce an fitar da su a rubuce amma ba su gani a ƙasa ba, wani hanyoyi ya kamata su bi dan faɗa ma hukumomi a can sama su san da cewar wannan kuɗin ba su kawo gare su ba?
Wannan abu ne muhimmi. Shi yasa ya kamata a shigo da al'umma wajen gudanar da harkokin ilimi daga matakin farko har na ƙarshe. A primary misali, an yunkurin kafa school-based management committee, kwamitin gudanar da harkar makaranta ko? Nake jin a halin yanzu kusan duk makarantun nan suna da shi. To ya kamata a ba su ƙwarin gwiwa tabbatar da suna aikin su. Idan suna aikin su, budget na makaranta haƙƙin su ne su fitar da budget na makaranta. Tabbatar da abin da aka yi budget na makaranta shi zama yana hannun su ma. Idan gwamnati bata fito da shi ba su sun sani, saboda ya kamata ya yi su ne za su kusa da jama'a. Ake samun dama suna sanar da jama'a ga abin da ake ciki. Jama'a kuma ta shugabanninsu, shugabannin al'umma ko kungiyoyi masu zaman kansu na cikin al'umma, idan suna tattara bayanai na makarantu daban-daban da ke shafinsu, kaga za a samu dama na isar da sako ga jama'a ta kafofin labarai da kuma kai sako ga dangadan ga ma'aikatan ilimi cewar ga abin da aka ce za a yi, kuma labari ya zo mana cewar ga halin da ake ciki. Kuma kamata ake yin wannan wata-wata, saboda idan aka jinkirta tattara bayanan nan da kuma isar da sako ga al'umma, ya Allah a zo a manta har lokaci ya kure. To gaskiya jama'a ne ya kamata su shigo ga dangadan. Shi yasa can baya ka ji na yi bayanin cewar ya kamata iyaye da mutanen gari su shigo ga dangadan harkar ilimin nan, fahimci cewar ci gaban ƴaƴansu yana hannunsu, duk da cewar malamai suna da tasiri, amma idan su ma suka sa sha'awa akan me ke faruwa, kuma suka ba hukumar kwamitin gudanar da makarantun nan, idan suka mara musu baya, to za a samu daidaito ko ɗan ci gaba a ikon.
To Farfesa, bari in ƙara ɗaukanka a ƙarshe wannan tambaya. To Farfesa, baka tunanin saboda su waɗannan malaman ba sa samun wani albashi mai tsoka, ko kuma babu wata kulawa da ake ba mu malaman nan musamman na primary da secondary, shi yasa ba su da sha'awa, ba su da tunanin su yi wannan abin tsakaninsu da Allah don taimaka ma ƙasa? Baka tunanin rashin wannan ɗan abin masaruhin shi yasa su haka?
Eto, ai shi yasa kafin tun farko na ce matsalolin nan yayi yabanya yana da rassa ko jijiyoyi daban-daban, kowanne sai an tunkare shi daki-daki, amma da yake muna fito da muhimmai da ya kamata a sa ido. Shi harkar albashi matsala ce wanda tana zaman kanta, wanda ina tunanin idan har aka shigo da kaso 26 na kasan budget aka baiwa ɓangaren ilimi, ɗaya daga cikin matakan da za a ɗauka shi ne na tunkaran har matsalolin malamai da ya shafi albashinsu da kuma allowance. Idan aka fito da allowance da ya kamata a basu, kuma ake basu a kan kari, zai taimaka wajen zaburar da su. To amma duk da cewar albashi matsala ne, amma idan kai la'akari da makarantun masu zaman kansu na private, inda ni akwai bincike da na yi a kan makarantun private a jihohi 5 na Arewa, yawancinsu ba albashin kirki ake biyansu ba, wanda ma zai kai na gwamnati ma, amma za a ga suna aiki ban haƙi da gaskiya. Ba wai ina cewar albashin ba da muhimmanci ba, yana da muhimmanci. To idan aka inganta albashi zai zaburar da malamai. To amma in aka inganta albashi ko ba a ɗau matakan inganta harkan koyo da koyarwa da kuma bibiya wajen tabbatar da ana aikin ba, duk ba wani amfani da zai.
Thank you. Masu rawar iyakacin tattaunawar mu kenan da Professor Muhammad Bello Shitu. A ƙarshe kuma masu iya magana sun ce da dan gari akan ci gari. Wato idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji tattaunawar mu da ministan ilimin Najeriya mai barin gado, wato Malam Ibrahim Shekarau, a wata ziyarar ban kwana da ya kawo nan kasar Amurka, inda yake bayyanar da ci gaban da gwamnatinsu ta samar a fannin ilimi cikin tsawon shekaru hudu, da kuma ba mu sabon gwamnati mai shigowa shawarwari kan yadda ya kamata su bi don inganta ilimi a kasar baki daya. Abin cewa a nan shine Allah ya sa waɗannan shawarwari su shiga kunnuwan gwamnatoci da iyaye don aiki da su baki daya. A ƙarshen muna ƙara mika godiyanmu ga Professor Muhammad Bello Shitu na Jami'ar Bayero da ke Kano, da ya samu damar ba da tashi gudunmawa, sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen kammala wannan shirin, da wanda kuma ta ba da umarni shirin ya zo muku, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harandi, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalama.
Mai ilimi ya san martaba ga mutane, kalgi marar ilimi abun rainawa.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ina so ku bani dama domin na yi kira ga gwamnatin jamhuriyar Niger da ta taimaka wa waɗanda suka bar mahallansu saboda dalilan tsaro, ganin irin mawuyacin halin da suke ciki. Sako daga Murtala Ibrahim, Zangon Daura. Inganta tsaro da samawa matasa aikin yi da wadata al'umma da wutar lantarki shine al'umman Najeriya ke bukata. Sako daga Haƙiƙil Zamani, Almajira Malam Fashi. Sai kuma sakon Aminu Dan Kaduna Amana, wanda ya ce hakika shawarar da sabon dan majalisar wakilai ya bayar na rage kudaden masu rike da mukaman siyasa da kaso 50 yayi daidai domin yi wa ƙasa ayyuka da sauran kashi 50. Ba gwamnati kaɗai kamata a jira ba dangane da bayar tallafi ga mata da ƙananan yara da aka kubuto daga hannun Boko Haram. Ya kamata masu hali su taimaka domin jama'ar na buƙatar taimako matuƙa. Sako daga Habibu Central Market, Katsina. Ita kuma Aisha mai nasara na sarrafin tocewa ta yi, babu shakka yadda aka bayyana ceto wasu daga cikin 'yan matan da aka yi garkuwa da su abin jinjina ne. Don haka jami'an tsaron ƙasa ta kun cancanci yabo. Daga ƙarshe sai sakon Adam A. Adam Gashuwa, wanda ya ce ya dace gwamnatin Najeriya ta agazawa mata da yaran da rundunar sojan ƙasar suka ceto daga dajin Sambisa su kusan 300, ganin irin halin da suke ciki, don rage masu radadi.
Kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya.
To aikin ceton da dakarun Najeriya suka kai ya kawo ƙarshen tsare ɗaruruwan mata da yara da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka sace a wannan karo. Sai dai kuma wannan yunkuri ya yi sanadiyar mutuwar wasu da suka taka nakiya ko kuma waɗanda motoci suka take su. Kun ji cewa an kuma ceto ƙarin wasu mutane hudu a cikin ɓaragizai a ƙasar Nepal fiye da mako guda bayan aukuwar girgizan ƙasa da ta halaka sama da mutane 7,200. Hakan na faruwa ne yayin da ƙarin dakarun ƙasashen duniya ciki har da na Amurka ke ci gaba da isa ƙasar ta Nepal domin ba da agaji. Yan sanda sun ce an ceto wani mutum mai shekaru 101 a wani wuri da ke da tazarar kilomita 80 daga Kathmandu, babban birnin ƙasar. Kun ji cewa a Kenya, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya karrama waɗanda suka halaka a harin bom ɗin da aka kai ofishin jakadancin Amurka da ke Nairobi.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyanmu na yau Mr. Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.